الله تعالى كما عرفنا الدخل صلى الله عليه وسلم
to amma in ya zama cewa al'ada ta musulmi ba ya sallah a cikin jama'a ta wannan hakika shine ya dauki sifa daga cikin sifofin munafiki kamar yadda Allah hadisan Allah ya zama mas'ul ya nuna wannan tambayar sharuɗan itikadi sharuɗan itikadi sharadi na biyu ya zama to a cikin masallaci ba a yi itikadi a gida sai a cikin masallaci ko mace ce ta yi itikadi a masallaci ba za ta yi itikadi a masallacin gidanta ba ta wanta da kuriya ɗakin da ta waje da ta ware take yin sallah ta kira shi kamar wato masallacinta to wannan masallacinta ne amma ba zai zama to masallacinta za ta yi itikadi ba kamar yadda sabani yadda Abu Hanifa yake faɗa mace ba za ta yi itikadi sharadinsa a masallaci don haka Allah ya faɗa wa antum aqiquna fil masajid sannan sharadi na biyu kuma itikafi ya zamanto ba za a kusanci mace ba wala tubashiruhunna wa antum aqiquna fil masajid kada kada ku rumbaci matan ku alhali kuna itikafi a masallaci malamai sun kara daga cikin sharadi daga cikin wannan ma'ana kan cewa hatta hirama ta abin da ya danganci alaka da mata hira ta kurfasa ba ta halatta ba a cikin itikafi idan mutum ya yi hira ta kwarkwata ko kuma ya yi maganganu waɗanda suke na baƙa to wannan ya saba ma Allah a cikin itikafi saban ya zama to kan cewa saban ya fi ƙarfi kenan duka a ce in yayi ba a cikin itikafi ba an yi saɓani wajen sharɗin ta'azumi sharadi ne ko ba sharadi ba ne da kuma mudda a sahih babu an yi islaƙin mudda don haka ne Imam Shafi'i ya ce ko da tsakanin ta har shigan masallaci ne kafin ka fita in kai ne itikafi za a ba ka ranar itikafi wajen Imam Malik sai da sharadin cewa sai ka yi kwana ɗaya da wuni ɗaya saboda hadithin Sayyidina Umar da ya ce ya yi bakance cewa zai yi itikafin dare a cikin dare ɗaya a cikin Masjidil Haram a lokacin yana jahiliya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya cika bakancensa to daga wannan ya ɗauka kan cewa kamar itikafi sharadinsa ya zama to aƙalla dare ɗaya da wuni ɗaya sannan kuma ibada ce a wajen Imam Malik suke nufinta da farawa in ka fara itikafi dole ne ka cika ba za ka tsaro kuma daga dama ba in kai ne za ka yi itikafin kwana goma sai ka shiga wani abu ya taso za ka fita in ka fita to ana bin ka waɗannan kwanakin ke tara ma sauna saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya shiga itikafi da bai karasa ba ya zo ya yi itikafi a cikin watan Shawwal saboda haka daga wannan Imam Malik ya ɗauki wannan ka'idar cewa ta da cikin ibada da cikin ilimin kama kansa dole sai ya cika ta sannan ibada ce da ake so mutum ya shagaltu da ibada bautar Allah in sha Allah za a yi bayani a kan abubuwan da ya daga cikin itikafi kafin goma ƙarshe su shigo in sha Allah wannan yake menene halaccin zikirin da malamai masu ilimin taurari za su fitar masa da adadi su ce a yi kuma idan an yi nan take a samu ijaba wato adadi shi bisa a samu ijaba yin wannan zikirin da wannan adadin shi bisa a samu ijaba wannan takawuri ne a kan Allah duk wanda ya addu'a yana bainar kautuwar raja'i yana tsakanin tsoro da ƙauna tsoron watakila ba zai sami ijaba ba ƙauna Allah zai amsa maka amma ka ce akwai wani adadi na zikiri da idan kai tabbas Allah zai amsa maka duk wanda ya wannan ya kira ma Allah faɗa Allah ya faɗa dangane ga annabawansa annabi Ibrahim innahum kanu yabshi da annabi Ishaq da annabi Yaqub innahum kanu yad'u wa kanu yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana abid sun kasance suna kiran rahban wa ragaba suna masu tsoro kuma suna masu kwaɗayi kowa kwaɗayi yake da annabawan Allah Khalilur Rahman da Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah abubuwa guda uku Allah ya bashi biyu bai bashi guda ɗaya ba saboda haka mutum kamar yadda na ambata adadi da ake bayarwa bisa wannan lissafin da ake yi ba shi da asali wannan lissafin da yahudawa suka kawo shi al-imam al-amiru sana'ani al-imam الامير الصنعاني من شرح سبل السلام شرح من سبل السلام من شرح بلوغ المرام يرى ده رساله اصلا وانا المساله اكن بالصاف ادبي نهرج تكون ذكري يكون سنه ان الله حكم ذكري كما حسبنا الله ونعم الوكيل في الهدايه عدد حرفا دكي شنو wannan jumla sai ce idan mutum yayi ya ambaci Allah da adadin wadannan sunayen yana da wani tasiri ambaton Allah ko yin zikiri da wannan adadin yana da wani tasiri na musamman wani ya daga cikin abubuwa da aka tsintiro a cikin addini magabata ba su san shi ba kuma mutum kada ya tsayi da wannan domin abinda ke cikin sa shine zaka yarda cewa yin wannan adadin shine zai baka hijaba bayan kuwa a abinda yake Allah yake sa abinda yake sa Allah ya ba mutum ijaba tsoron Allah ne cikin zuciyarsa innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karban yadda kuma tsoron Allah man yanalu Allahu lahumuha wala dima'uha wala kin yanalu taqwa min jini da ku jinin abinda kuka yanka da naman da kuka yanka ba shine yake da sa Allah ba taqawar da ke cikin zuciyarku shine yake kawa da Allah wannan Allah yake dubawa to da kaga an kai da san kun kai tunanin adadi sai ka manta da bakin ka tsaya kai addu'a ka ja sunan Allah ko ka ja wani ka ja ambaton Allah kana mai kaskantar da kai ga Allah kana mai nuna matsanin ittisari matsanin bukatuwa ya zuwa ga Allah ya zama to kai kawai kana duba wannan formula da aka baka ka cika adadin ko baka cika ba saboda haka baki dai kai lissafin shi ne a gaban ka dan kuwa adadi ba shine a wajen Allah tabaraka taala musamman ma da ya zama cikin cewa ba shi da asali daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadarin dake cikin wannan itikadin dake tare da wannan banda kawai aikata aikin wanda yake ba shi da asali a cikin shari'a to mummunan abin shine itikadi da itikadi cewa akwai tasiri ga wannan adadi tasiri domin itikadin da wannan tasiri daga cikin adadi din yana daga cikin yana daga cikin manya-manyan zunuba irin jinsin itikadin tasirin taurari ne an fahimta rataran an yi ruwan sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Hudaybiya manzon Allah ya huduba sallallahu alaihi wasallam yace kun san abin da ubangijin ku ya faɗa a cikin daren nan ubangijin ku ya ce yau wayewar gari yau bayina sun wayi gari mu'minun bi wa kafir sun wayi gari jinsi biyu da masu imani da ni da kafir masu butulci da ni yace amma man qala mu'irna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa dhaka mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wanda yace an yi mana ruwa an shayar da mu ruwa da falalar Allah da rahamarsa to wannan ne imani da Allah ne ni kafir ce ma tasirin taurari wanda kuma yace an yi mana ruwa saboda tauraro ya fada waje kaza wato fadawar tauraro waje kaza yana da tasiri akan wato ruwan sama akan abin da yake Allah ne kadai yake kawo shi to Allah yake wannan fa zalika kafirun bi mu'minun bi tauka wannan ya waye gurbe mutunci ma Allah ne kafiri ne da Allah amma kafircin da ake nufi a nan wajen kafircin butulci idan ba wai yana imanin cewar tauraron shine da karfin kansa yake kawo wannan ba a'a yana ganin wato Allah yana yin wannan abin ne yayin da tauraro ya fada nan wajen wanda shine yawanci itikadin musulmi da Allah ya tsare su shiga cikin fannin ilimin taurari ba sa cewa tauraro yana da tasiri saboda haka ba wai kafirai bane murtaddu da wanda ya faɗa haka kafiri ne murtaddu a'a cewa suke yi Allah ya gudanar da al'ada cewa idan tauraron ya fada nan wajen to za a samu wannan tasiri to wannan shine wannan yana da cikin sa da ke dole domin itikadin shine kafircin da ake nufi a nan wajen shine na wannan wato mabutuce ma Allah da kuma imani da taurari wannan ma ya tambaye sa ma'anar itikafi da kuma yaya ake yi a yanzu insha Allah bayani zai zo akan yadda ake yin itikafi insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
Allah madaukakin sarki yace shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm qa'iman bil qism la ilaha illa huwa al aziz al hakim shahida Allahu Allah yayi shaida al shahada shine wato al ikhbar bi ilm bai da labari da ilm wato Allah ya shaida ya bada labari bisa sani annahu la ilaha illa huwa cewar abin da ya shaida da shi babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah ne ya shaida wal mala'ika mala'iku ma sun yi shaida da haka wa ulul ilmi haka zalika ma abuta ilmi malamai su ma sun yi shaida da wannan qa'iman bil qism Allah yayi wannan shaida wato yana mai tsayar da adalci Allah ya zaman wato Allah ya shaida babu abin bautawa da gaskiya kuma mai tsayar da adalci wato shi kansa Allah ya tsayar da kansa akan adalci halin kasancewar Allah ne tsayar da adalci wannan shaida kamar yanda Allah ta'ala ne yake cewa lakinnallahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi nan Allah yayi shaida akan wahda akan tauhidi cewa Allah yayi shaida da tauhidi sannan kuma a wata ayar a suratul nisa Allah yayi shaida akan risala akan abin da ya saukar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce lakinnallahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmi wal mala'ikatu yashhadu Allah ya sai dai Allah yana shaidawa da cewa yayi shaida da abin da ya saukar da gare ya yana shaida da abin da ya saukar maka ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzalahu bi ilmi Allah ne ya saukar da shi da ilmin sa wal mala'ikatu yashhadu mala'iku ma suna shaida da wannan saboda haka wannan ya isa girman wannan kalma ta la ilaha illallah cewa Allah ya yi shaida da mazmunin ta kamar yanda Allah ya umarce mu mu yi shaida da la ilaha illallah ya umarce mu da ni ashhadu bi shahadatu an la ilaha illallah to shi kansa Allah ya yi wannan to sannan Allah a cikin nan ya bayyana matsayin malamai yace malamai sun yi shaida da abin da shi kansa Allah ya shaida da shi da mala'iku ambatan su tare da Allah da mala'ikunsa wannan ya isa musu girmamawa da falala wannan aya ta isa matuƙa wajen girmama matsayin malamai masu tsayar da adalci masu tsayar da adalci shine wato masu tabbatar da abin da la ilaha illallah take kuma suka tsaya a kanta suka yi istiqama fadin Allah ta'ala qa'imun bil qism yana mai tsayuwa da adalci wato Allah ya ji mana shi kansa Allah yana tsayuwa da adalci kuma shi Allah ya umarce mu yi Allah ya umarce mu da mu tsayar da adalci yace ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qism ya ku wanda suka imani ku zamanto masu tsayuwa da adalci shuhada lillah masu shaida ga Allah masu yi ma Allah shaida ne shi Allah ya yi shaida ga kansa yayi shaida ga kansa da kuma ga duk halitta azza wa jalla baya bukatar ya shaida a wajen amma saboda kamalan rahmatsa gare mu yayi mana shaida da wannan abin da yake mu kanmu tashi mu shaida da shi to Allah ya ce ya ku wanda suka imani ku tsayar da adalci ku zama to masu tsayuwa da adalci masu shaida ga Allah ku yi kamar yadda Allah ya yi shaida to kuma ku yi shaida kuna masu tsayar da adalci ga Allah walau ala anfusikum ko da kuwa za ku yi adalcin ko da haƙƙin akan ku yake ku tsayar da adalci أو الوالدين مو هكين أكن إياه يوم كيدي والأقربين دمزوا دواء اللي تجوا تندين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولادهما أما إذا غني إذا ما وداتين كو فقيريني تو الله شيني يكو تنشنتا الله شيني يكو جبري شيني يكو بسا شيني يكو تنشنتا تفاق تدوبيش باوانا ما وداتين كو فقيري با فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا kada ku zuba san rai da barin fi adalci sanarfi ne ke hana adalci sana a wani wajen kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu kunu qawamina lillah shuhada a jinku ku zama su masu tsayuwa ga Allah masu miƙewa da tsayi masu miƙewa ku zabura zuwa ga Allah ku tsaya kyam akan istiqama ga haƙƙin Allah shuhada a jinku kuna mai shaida da adalci wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu kada kiyayyaku da kuke ma wadansu mutane ya suke sa su kan kuke yin adalci to anan wajen Allah madaukakin sarki yin shaida akan abinda akan wahdaniyya sannan kuma akan abinda shine halittar sama da ƙasa ta tsaya a kai shine adalci Allah ya tsayar da halittar sama da ƙasa bisa da adalci in babu adalci halittar sama da ƙasa ba za ta tabbata ba za ta miƙe ba ba abinda zai shi yasa idan ya zamanto babu adalci daula ba ta miƙewa malamai ya shahara a cikin maganganun malaman mu na addinin musulunci malaman malaman ya fi shari'a suna cewa Allah yana kyare yana kyale daula kafira koda abin idan yan Allah yana kyale daula mai adalci koda kafira ce sai kyale shi tsawon shekaru masu yawa amma Allah baya kyale daula musulma baya kyale daula azzalima koda musulma idan akwai adalci koda an tawaye haƙƙin Allah shine kafirci to Allah sai ya kyale daula in dai akwai adalci tsakanin mutane amma koda an ci an kiyaye haƙƙin Allah amma kuma an tozarta haƙƙin bayi babu adalci to Allah ba zai kyale wannan daula ba Allah ba zai kyale mulki ba domin in babu adalci rashin adalci shine babban fasadi shine ke kawo fasadi a bayan kasa saboda ga wannan ayat ta kunshi fallan la ilaha illallah la ilaha illallah da fallan malamai da kuma fallan tsayar da adalci tsayar da adalci ana tsayar da adalci ta hanyar alƙalanci domin ɗaya daga cikin abinda yasa kenan aka ce ayi mulki dan a tsayar da adalci kuma abin da nisa ka tsayar da abin da nisa alƙali ya tsayar da adalci shine ya san gaskiya ya aiki da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alƙali guda uku guda biyu suna wuce ɗaya yana aljanna alƙalin da ya san gaskiya zai hukunci da ita wannan shine alƙalin da yake dan aljanna alƙalin da ya san gaskiya yake aiki da ita yana wuta alƙalin da bai san gaskiya ba ban sana ma ya aiki da ita shi ma wannan yana wuta saboda haka ba za ka tsayar da adalci ba sai ka haɗa ilimi da aiki da ilimi kuma kowa a cikin nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa alƙali ne a cikin abin da yake yi akwai jinsi na alƙalanci da ake buƙatar ya tsayar da adalci uba a cikin ƴaƴansa da a cikin da miji tsakanin matansa da malami tsakanin ɗalibai da ma'aikaci tsakanin wanda suke aiki ƙarƙashinsa ko amanar da aka bashi kowa a cikin abin da aka bashi mai adalci an umarce shi da an neme shi da ya adalci wata ran baban Nu'man ibn Bashir ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai shaida na ba ma ɗana Nu'man wata gona tawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kulla banika nahaltahu mithla hadha dukkan ƴaƴanka ka ba su kuma irin wannan yace a'a yace inni la ushidu ala jawh ba zan yi shaida akan zalunci ba ittaqullaha wa'dilu baina abnaikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku yace ba zai shaida akan zalunci ba sallallahu alaihi wasallam to da haka mutum kowane irin abu kake ana buƙatar ka tsaya da adalci tun daga shi Allah da kansa ba rabbul izzati wal jalal yace ya tsaya da adalci la ilaha illa huwa sannan Allah ya sake tabbatar da wannan kalma wannan hakika wanda yake babbar hakika hakika da babu kamarta a cikin halitta baki daya cewa babu abin bautawa da gaskiya sai shi al-aziz Allah shine mai rinjaye mai izza wanda saboda izzar sama ba ta ganin sa balla tana take kusa da shi balla tana kace za ta shishige akan harkar sa alhakim gani Allah gani ne a cikin maganganun sa magana Allah hikima ce kuma kide alqur'ani hikima ba su hikima kamar sa Allah gani ne a cikin Allah gani ne a cikin ayyukan sa duk ayyukan Allah ka duba ka ga yadda ya sama ka duba ka ga yadda ya halitta baki daya akwai gwaninta a ciki Allah gani ne a cikin shari'ar sa dokokin da Allah ya sanya na shari'a akwai hikima a ciki duk wani abu in ma ba ka gane hikimar ba ka san akwai hikima sannan Allah gani ne a cikin kaddarar sa duk abin da Allah ya kaddaro maka ka san akwai hikima saboda haka kada ka ki kaddarar Allah kada kai ma kada kai fito na fito da Allah dan me wannan abin zai same ni Allah ya jarfe ka da jarabawa kana ta hankolin neman wani abu Allah ya hana ta ko kuma Allah ya sa maka wata rashin lafiya ko wata musiba kace dan me wannan zai faru dole kar kai haka kai itikadin cewa akwai hikima a wannan domin wai abu ne wanda ya zo daga al-hakim gani duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki inna dina inda Allah al-islam sannan Allah yace hakika addini a wajen Allah shine musulunci wato addini nan an kawo shi da sigar bayan takidi aka kawo shi da sigar alif wal lam ta jinsi wato addini gabaki daya duk wani irin addini wanda za a yi to wanda yake na wajen Allah shine al-islam kamar yadda Allah ta'ala ne yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya nemi wani addini ba addinin musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karba daga wajen sa ba wato ba za Allah ba zai karba wani addini ba in ba addinin musulunci ba addinin musulunci shine addinin Allah tunda ku shine addinin Allah to kenan wato shine addinin da Allah ya aika annabi Adam da shi shine addinin da Allah ya ba mu annabi Nuh shine addinin da Allah ya ba mu dukkan annabawa da manzo wanda yake kuma haka don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa addinin su guda daya addinin su gabaki daya guda daya ne shine musulunci kuwa وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ba abinda ba wanda aka ba su littafi basu saba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm sai bayan ilimi ya zo musu baghyan bainahum su saba din saboda zalunci tsakanin su wato basu saba ba sai bayan da hujja ta zo musu sai bayan da manzanni suka zo musu suka tafi sannan suka saba wato kenan tabi'ar ilimi na addinin musulunci ke kawo haduwar saka ke kawo haduwar an fahimta dabi'ar ilimin addini ya sa a hadu domin gashi Allah ya ce mabiya annabawan da Allah ya ba su ilimin littafi ba su saba ba sai bayan da ilimin ya riga ya zo musu saboda me suka saba bayan ilimin ya zo musu baghyan bainahum saboda zalunci tsakanin su me yasa suka saba hasada da ke tsakanin su da wuce iyaka wannan aya ta ce hasadun sababul ikhtilafil madhmum wato al-ikhtilaf sabani din biyu akwai sabani wanda yake al-mahmud sabani na yabo wanda yake sabani wanda yake na rahama wanda zai kawo tausi'a ga al'umma shine wanda sai sannan nau'i na biyu ikhtilaf al-madhmum al-ikhtilaf al-madhmum sabani wanda yake abun zan wanda shine wanda Allah baya so wanda Allah yake cewa kada ku wannan ya hana muni wannan sabani wanda Allah ya kira shi al-iftira wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu to Allah ya zargi ahlul kitab da wannan sabani na nauyi sabani na jinsi na farko wanda yake ba sabanin da yake kawo rarrabuwa bane shine sabani wanda yake za a saba akan fahimta amma tare da imani akan asali gabaki daya akan asali guda daya sabani da an yadda asali guda daya akan cewa dukkanin ko waɗannan masu sabani din duk gaskiya ake nema shine irin sabanin da sayyidina imamu da imamu shafi rahmatullahi alaihi wa radiya anhu yake cewa ba mu taba jayayya da wani ba akan wata matsala ta ilimin addini fashi ina fata Allah ya bayyana gaskiya a harshen sa na karba wato kinan kaga ba sabani ne musu ba sabani ne na katan gaskiya ka take ba a so yake wani abu kai kana ganin wannan shine gaskiyar ka iya wasa amma kana fatan gaskiyar kake nema watakila Allah ya bayyana gaskiya a harshen wanda kake husuma da shi in ta bayyana sai ka koma ga Allah to wannan sabanin shine sabanin da yake ba na zargi ba shine wanda Allah ta'ala yake cewa فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنت جاية أكم وانا أبو تميد الشيء ذوات الله دم الزرع وتون أكم يدع ذوات الله دم الزرع الله صلى الله عليه وسلم ذات أما بني فالعين إن ذا ذات أما بني فالعين فالله بذلك أن أني فالعين أمين الشيء جميعا saboda haka wanda suke cewa alkitabu was sunna sabani suke kawo tsakanin mutane waɗannan sun kira mu Allah kafa ko ba su san alkitabu was sunna ba wannan sabani shine irin sabanin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabani akan matsaloli na furo wanda yake daga baya za ka ga sun dawo ya zuwa kalma ɗaya kamar tun da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sun yi irin wannan sabanin da yake kada wani ya sallalla asar sai a banu quraida waɗansu suka ce a Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi ne gaggawa saboda haka suke sallah a hanya suke ta banu quraida waɗansu suka ce a zahiriya ya ce kada mu sallah a banu quraida sai an ji can saboda haka ba su sallah ba sai da suka ji can duk da lokacin sallah ya kusan fita saboda suke sun zahirin lafiya su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aibata waɗannan ba bai aibata waɗancan ba saboda ya kyale kowa ya fi haji a nan wajen saboda in aka ce gashi shi yasa da yawa dokoki na shari'a ba a ce mana ga hukuncin su ba sai aka kale mana ga asali wanda yake zamu yi jihadi domin mu gane yaya zamu yi yau idan da an sanya mana duk an ce wa abu kaza in ya faru ga abin da za ku abu kaza in ya faru ga abin da za ku dan an gama dukkan masai ba a bar mana komai na tunani ba na muruna ne yadda zamu san idan waɗansu idan tsanani ya zo yadda zamu yi ajjar da abin ya zama mana wahala a cikin shari'a to amma saboda rahmar Allah sai aka sanya mana iyakoki wanda a cikin zamu rinka jihadi sabani waɗanda yake nazari shine irin wannan sabanin ahlul kitab wanda yake sifar sa guda biyu sifa ta dukkan su ne aka ambata a cikin wannan aya sifa ta farko rashin ilimi shike kawo sabani tun daga shi Allah ya ce ba su saba ba sai bayan ilimi ya zo musu kenan inda ilimi bai zo musu ba wannan za su saba abu ne wanda yake shine sananne wato a ƙabi'ar sabani in babu ilimi dole za a yi sabani saboda haka abu sai daga shi abubuwan da yake kawo rashin sai daga shi abubuwan da yake kawo sabani jahilci idan aka samu jahilci sai an samu sabani kuma sabanin da yake marar kyau domin mutum zai haƙiƙi ce yana cewa dan me za a ce masa dan me za a ce masa abu kaza bayan shi ba haka ya tashi ya ga ana yi ba bayan da ya san cewa da ya san inda fitar suna daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai wannan hikimar ba to da haka maganin wannan sabanin sai a bayyana ilimi ba musu za a yi ba da shi ba ka nuna jahilcinsa ka nuna rashin son sa ga sunna ka ce dama wannan shi ne al'adar waɗanda yake ba sa son sunna al'adar masu gaba da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam al'adar masu bid'a yake ji a'a in jahili ne ka sanar da shi in ka gane dalilin sabanin da kuke yi da mutum jahilci ne to ka bashi ilimi ka sanar da shi nau'i na biyu na abin da yake sanya sabani shi ne zalunci shi ne wanda Allah ya ishara a nan wajen cewa su mujibin haɗin kai mujibin rashin saɓani ya zo musu na farko shine ilimin da annabawa suka kawo musu to amma sai ya zama to su al-baghi ma'ana al-baghi shine al-zulm al-i'tida hana ma wani haƙƙin kansa hana ma wani haƙƙi to idan da wannan sai an samu saɓani la mafar dole sai an samu saɓani wannan shine wani lokacin irin saɓani da ke samuwa tsakanin mabiya mazhabobi ko mabiya ƙungiyoyi ko mabiya ra'ayoyi ko makamantan wani ka ce a ra'ayina ko kuma shugabana shine akan gaskiya ko ya yi daidai ko bai daidai ba shine akan gaskiya shine irin yadda ɗan jahiliya ke faɗa rusur aha ka zaliman aw mazluma ka zama to tare da ɗan uwanka ko azzalimi ne ko ba azzalimi ba shine ka san cewar a nan wajen ba daidai yake ba amma sai ka tafiya gaya na kyani in na gane shi aina ta amana to wannan shine sababin zalunci domin ka yadda cewa abin ba daidai bane amma ka ki ka sallama ma gaskiya to rashin sallama ma gaskiya shine babban bazi ko kuma ka ki yadda da gaskiya da ta fito daga wajen mutum saboda kawai kana kinsa kamar shine abin da ya hudawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo farkon zuwan sa Madina din ma kafin ya shiga Madina yana Quba Yahudawa suka su ne farkon wanda suna da shi farkon wanda suka zo suka gani saboda sun san da bakin zuwan sa ba ma wani abu ne kawo zaman Madina ba illa sauraron zuwan sa bayyanar sa daga cikin waɗanda suka zo a wannan makon na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo akwai Huyay ibn al-Akhtab mahaifin Safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Safiya ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ta san lokacin da babanta ya fita da asuba da shi da dan uwansa suka tafi su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin Banu Nadir kafin a kore su suka tafi Haifa yace ba su dawo gida ba sai da duhun dare ya soma tace daga yanda suka shigo da alamar da su magana a hanya ba suna shigowa sai baffana wato dan uwan uban nata sai ya tambaye shi yace a huwa shine yace huwa shi din ne yace to ya zaki yace adawatuhu hatta al-maut ko mu'adatuhu hatta al-maut gaba zan yi da shi har na mutu saboda ka kaga shine wanda Allah ya kira wato sun saba ma gaskiya bayan ilimi ya zo musu saboda ne saboda hasada dan me za a ce annabin ƙarshen zamani ya zamanto ba daga cikin Banu Ishaqa ba daga cikin Banu Isra'il ba Yahudi ba sai ya zo daga cikin Larabawa waɗanda yake Larabawa da muke musu tunkaho cewa ku jahilai ne ba ku da ilimin littafi mu ne ahlul kitab mu ne malamai yau sai a ce gashi sun zo da ƙarshen annabci sannan kuma a ce mu bi shi duk mu aje wannan jagorancin da muka samu na al'umomi da matsayin da muka samu na cewa mu ake gani mu ne masana addini mu ne masu ilimi mu ne marja'i gare mu ake komawa a ce duk mu aje wannan shugabancin mu zo mu zamanto mabiya yau maimakon a ce mu ake bi sai dai mu zamanto mabiya suka ce ba za su yi ba to wannan shine albazu to idan da wannan a cikin zukatan mutane in akwai wannan ba a taɓa zama lafiya ba za a taɓa daidaituwa ba za a taɓa samun haɗin kai ba in akwai wannan akwai haɗin kai da akan yi haɗin kai na maslaha haɗin kai na siyasa an fahimta wannan ba haɗin kai ake kiransa ba domin haɗuwa ce don maslaha wanda wannan hankalin ɗan adam yana iya kaiwa ya zuwa gare shi shi wanda Allah ta'ala yake ishara ta tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shakka kana tsammanin suna haɗe amma zukatan su a rarrabe su zalika bi annahum qaumun la yaqilun saboda su mutane ne wanda suke ba su hankalta wato da suna hankalta da za su zo su yi wannan haɗuwa su zama su kana jami'an din hakikatan haka take wato hankali zai sa mutane su zo su haɗu tare domin a cikin haɗuwa akwai ƙarfi to wanda yake shine yanzu mutane waɗansu hankalinsu da gogayyar rayuwa ta sanya su sun ɗanɗana kudarsu a tarihin rayuwarsu a tarihin al'ummominsu suka zo dole suka gane muhimmancin haɗin su shine kamar yadda ƙasashen turai suka ce ƙasashen turai ba ƙasashen da suka ɗanɗana azaba irin ƙasashen turai dan tun suna lokacin suna hamajiyarsu masu cin mutane masu abin nan ba su da wani ci gaba lokacin suna ƙarƙashin daular Rome haka suke tsakanin su da junan su sai yaki haka har bayan daular Rome ɗin sun zo sun shiga cikin addinin Kirista tsakanin su sai yaki har zuwa dai ƙarshen abin da ya faru na su ne suka sababa yakin duniya na farko da miliyoyin mutane suka mutu sannan yakin duniya na biyu da miliyoyin su suka mutu a Rasha kawai mutum miliyan 10 sun mutu bayan yakin duniya na biyu a Rasha kawai banda a sauran kasashen turai miliyoyin mutane da suka rinka mutuwa har ya fi karfin a ce za a rinka binne gawa wani cututtuka ba na annoba da suka farke saboda gawa wani da suka rufe ƙwayoyin cuta suka rinka yaɗuwa mutane suka rinka shaƙa suka rinka mutuwa cututtuka suka rinka samu shekaru masu yawa to sun ɗanɗana wannan sabanin saboda haka suka ce bari su haɗa kai to wannan haɗin kai ba wai haɗin zukata ba haɗin kai ne na maslaha cewa maslaha ta gane kan cewa ka aje abin da kake so ni ma na aje abin da nake so mu zo mu haɗa a kan abin da ya zama zai ke fita mana kuma mu to kuma abin da ake yi wanda yake wannan shine musulmi muka tace shine musulmi muka gagare na hankalin ba muka tace ballanta na wancan na shari'a wanda Allah mai kadi yake tawo domin wancan shine ta shine hadin duka Allah ta'ala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imtinani ya goranta masa wannan ni'ima cewa huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allaqa baina qulubihim Allah shine yake mace ka da nasararsa yake mace ka da mu'minai kuma ya hada zakata ya hada zakata to wa in zakata suka hadu to la mafar kai bi hakkauka za su hadu kan fi bi hadu dukiyoyi za su hadu law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allaqa baina qulubihim walakin Allah allaqa bainahum da ta kasar da duk abin da ke bayan kasa ba za ka hada zakata ba amma Allah ya hada zakata hada zakata ba wanda yake sai Allah ko ba zai yi a yi shi ba sai akan tsarin Allah subhanahu wa ta'ala tsarin addinin musulunci Allah ta'ala yace wa man yakfur bi ayati Allah wanda ya kasance ma ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab to lalle Allah ne wato gaggawa ne gaggawar sakamako ne wato duk wanda ya kasance ma ayoyin Allah bai yi imani